daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa masana a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan yadda matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ke ci gaba da zama babbar barazana ga 'yan ƙasar.
Shi ne abin da muke jira gwamnati gaskiya sai ta ƙara kaimi wajen samar ma al'umma ayyukan yi. Sannan kuma su ma mutanen gari sai sun ƙoƙarta suna taimaka ma yara masu zaman banza.
Muna ɗauke da ƙarin bayani baya ga haka muna tafi da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar sannan muna tafi da sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura to amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da jami'ai a Amurka suka bayyana cewa rahoton da kwamitin Robert Mueller da ya gudanar da bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben 2016 ya haura sama da shafi 300, 'yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman Attorney General William Barr ya fitar da cikakken rahoton baki ɗayansa. Bukatar da 'yan Democrat ɗin suka mika na zuwa ne bayan da Barr ya fitar da takaitaccen bayanin kan rahoton a shafi 4. Ku nuna mana rahoton, shugabar masu rinjaye ta majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce tana mai kira da babban jami'in shari'ar kasar. Ta kara da cewa ba ma bukatar kai mana tafinta, dole ne mu ga hakikanin bayanan da rahoton ya kunsa. Ba ma bukatar Attorney General ya yi mana tafinta kan wannan abu da zai nuna mana kawai. A cikin takaitaccen bayanin da ya fitar ba ya nuna ya yi amfani da kalmomi 65 ne kawai daga cikin rahoton na Mula, ko da yake ya kawo misalai kan wasu batutuwa da masu shigar da kara suka tattaro a wata wasiƙa da aka aika wa shugabannin majalisu kuma aka fitar da ita ga bainar jama'a. Ba ya ce Mula ya gano cewa shugaban Amurka Donald Trump da kwamitin yakin neman zabensa ba su haɗa kai da Rasha ba domin taimaka masa ya lashe zaɓe, amma kuma bai ce komai ba dangane da ko Trump a lokacin da yake shugaban ƙasa ya yi katsalandan harkar shari'a a ƙoƙarin da yake na hana binciken. Gwamnatin Venezuela a ƙarƙashin shugaba Nicolas Maduro ta haramta wa madugun 'yan adawar ƙasar Juan Guaido riƙe wani muƙami na tsawon shekaru 15, matakin da ake ganin zai ƙara rurrutar wutar rikicin siyasar ƙasar da ke yankin nahiyar kudancin Amurka. Amma bayan fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar, Guaido ya ce za mu ci gaba da fitowa kan titina don yin zanga-zangar nuna adawa da Maduro da ya ƙi sauka daga mulki. Guaido, wanda shi ne shugaban majalisar dokokin Venezuela da 'yan adawa suke da rinjaye, ya samu amincewa daga Amurka da kuma sauran wasu ƙasashe 50 a matsayin shugaban riƙon ƙwarya. Wani babban jami'in diplomasiyya Amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga China da ta dakatar da musgunawar da take wa wasu mabiya addini. Jakadan Amurka kan 'yancin yin addini na ƙasa da ƙasa, Sam Brownback, ya faɗa wa 'yan jaridu cewa China tana faɗa ne tare da addini, amma wannan faɗan ba za su yi nasara ba. Jam'iyyar Kwaminisanci ta China ba ta amince ta ƙyale mutane su zaɓi abin da suke ganin turba ce mai kyau ga rayukansu. Muna magana ne a kan al'ummar da jama'arta ta haura biliyan ɗaya, in ji Brownback. Ya kuma ƙara da cewa wannan tafarki da hukumomin na China suka ɗauka na nufin musulmi ba za su iya ci gaba da sa wa 'ya'yansu suna irin su Muhammad ba, sannan su ma mutanen Tibet da ke bin addinin Buddha ba za su iya zaɓa ko su girmama sunayen shugabanninsu ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A karan farko, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a mataki na bai ɗaya cewa dukkan mambobin majalisar su samar da dokoki da za su yi yaƙi masu samar da kuɗaɗe ga masu aikata ta'addanci. Masana sun yi imani kusan kashi biyu cikin uku na mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya ba sa gurfanar da waɗanda suke taimaka wa 'yan ta'adda wajen samun kuɗi a gaban kuliya. Kudirin wanda aka amince da shi a jiya Alhamis ya nemi duk ƙasashe su tabbatar cewa dokokin da kuma ƙa'idoji na cikin gida sun tsaurar dokokinsu kan waɗanda ke karɓar kuɗaɗe ko waɗanda suke samar da kuɗi ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda ko masu aikata manyan laifuka.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, garkuwa da mutane matsala ce da ke ci gaba da zama babbar barazana ga 'yan Najeriya, musamman idan aka yi la'akari da yadda take ƙara ta'azzara a yankin jihohin arewa maso yammacin ƙasar. Ko a jiya jiyan nan ne aka kubutar da wani shehin malami a Najeriya bayan da ya kwashe kwanaki 13 tare da wasu mutane biyar a hannun masu garkuwa da mutanen waɗanda suka nemi a biya su naira miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa. Dangane da haka, na tambayi mai fashin baki a fannin tsaro, Captain Abdullahi Adumbakoji mai ritaya, yadda suke kallon wannan matsala ta satar mutane.
To, Alhaji Mahmud, abu ne wanda gaskiya ya ta'azzara, kuma kullum shawarwari da muke bawa al'umma a bangaren su, ko farko dai gaskiya gwamnati muke bawa shawarwarin mu. Shawarwarin da muke ba su kuma shine sai sun ƙara ƙaimi. Ƙaimin kuma shine ba na jami'an tsaron kawai ba, domin jami'an tsaronmu kamar yadda muke faɗa a kullum sun isa, kuma sun wadatar, kuma suna iya ƙoƙarinsu, kuma sun iya aikin ƙwarai da gaske. Shine abin da muke gaya gwamnati, gaskiya sai ta ƙara ƙaimi wajen samar ma al'umma ayyukan yi, sannan kuma su ma mutanen gari sai sun ƙoƙarta suna taimaka ma yara masu zaman banza da abubuwan yi kwarai da gaske. Wannan shi ne kawai zai kawo mana mafita na farko kenan.
Wato,
fatan ka fahimce ni.
Eh, na fahimta. Ba kana nufin dai wato ba abu ne wanda za a tsaya a sa wa ita gwamnati ido ba, ita kadai a ce ita za ta magance wannan matsala?
Na'am, domin gaskiya rufin aikin yi asalan shi yake kara ta'azzara abubuwan, saboda mutane kamar yadda nake ta faɗi kullum shi ne sun maida abin yanzu ya zama kamar sana'a, saboda ba su da abin yi, sun zauna. To, da aka samu wanda zuciyarsu dama ta riga ta mutu, ba kuma ba su da imani, to shi kenan sai su nemi mafita ko ta yane ne. Kamar misali yadda ai Hausa ake cewa ne, in cura ta kai bango. To, a gaskiya a wasu guraren, a wasu al'umman za ka samu curar kamar ta kai bango na ta'azzaran rashin abin yi da rashin abin da za a ci da makamantansu. To, yawan irin wannan abubuwan shi yake kawo yawan aikata laifuffuka kwarai da gaske.
A lokuta da dama za ka ga ana yin garkuwa da mutane, sai ka ji jami'an tsaro sun ce sun je sun yi irin nasu dabarun, an sako mutanen. To, amma kuma zai wuya ka ga an ce an kama ko da mutum ɗaya daga cikin waɗanda suke garkuwa da mutanen nan. Shin ana biyan kuɗin fansa ne, ko ku dai ya lamarin yake ne mutane ba sa fahimtar abin da ke faruwa, musamman abin da faru baya-bayan nan da Sheikh Ahmad Suleiman?
To, a gaskiya Mahmudu, a kullum da yake akwai abubuwa da yawa wa'anda idan aka yi maganar harkar tsaro ba komai ne ake bayyana shaka a gidan rediyo ko a rubuta shi a jarida ba, saboda wasu abubuwan idan misali kana neman a maimakon a samu mafita sai abin a lalata shi ko kuma a ƙara ta'azzara shi. Amma lalle wannan tambaya ce da mutane da yawa suke ta yi mun, in fact ko da inda nake zama, haka misali cewa to yanzu an ce ita Sojojin Brigade da take Katsina ta je ta karɓo shi Malam Ahmad Suleiman. To, sai suke tambayar mu cewar yaya aka yi aka karɓo shi, in har an je ai kamata a ce an yi ba ta tashi ne aka samu aka kwato shi, an kashe wasu daga cikin wa'annan mutanen da suka kama shi ko kuma makamancin haka. In ba haka ba kuma, to gaskiya sun iya dada mu, sun ce in ba haka ba, in dai ba ai ba su kashi ba, an yi harbi an kashe na kashewa kafin a kwato shi, to lalle su ba su yadda ba cewar kawai kuɗi aka bayar kafin aka sako malam abinda mutane suke ta faɗa kenan a gaskiya kuma kamar da muke ba da shawara a kullum sai ka zama mai sa ido saboda harkan nan ta harkar tsaro ba wai ta jami'an tsaro bane su kadai musamman mu a Najeriya jami'an tsaro ba kai yawan da har za su iya gano komai da komai ba saboda akwai loko da sako daban-daban wanda ba su so a wajen to su waye kamata su yi aikin kaga al'umma ita ce za ta yi ta taimaka musu akwai lambobin waya da ake bayarwa na karta kwana wanda da kaga wani abin da baka gamsu da shi ba za ka kira jami'an tsaro kuma muna tabbatar suna zuwa a yanzu musamman da mu a Kano duk abin da ya faru da ka kira za a zo a kawo ma dauki in ka kira wa'annan lambobin waya.
Captain Abdullahi Adamba Koji mai ritaya kenan mai fashin baki a fannin tsaro a hirar da muka yi da shi ta wayar hannu. To kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. A gaida mawakan Sahawa yanzu ga shirinmu na gaba. Ya sayamu ayya ayya sayamu yin mata na san makallaji.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakon Professor Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard dake nan Amerika. A cikin shirinmu na yau za ku ci cigaban hirar da suka yi da wakili Maryam Amurka Madina Dauda, inda ta ci gaba da bayani akan irin ayyukan da ta yi.
Sai na shiga Ministry of Justice to babu yar bocce ta bude can ba. To na tsalla na bude wannan lokaci is a defining moment ummini. Saboda abu uku. Na farko shine ba mu gaci a al'adarmu na arewa ka kai mutum kotu ba. Na biyu shine mun gaji hakuri mata. Mu ni mun taɓa ni babana ya magana umara ta ansa ba ko kadan. To wannan al'adar da muka tashi da shi sai kuma sai guda mu wani abu akan cewa muna da matsala na mata da maza ko shike na wani lawyer ce za mu yi amfani da wata masaniyar mu gyara.
Ba hikima haka a gyara.
A gyara ba wai sai mun bata sakani an ce ayo saboda mu lawyoyi dinnan ba mata lawyoyi za mu je wani human right. A'a ba shi bane. Akwai abin da yafi human right a al'adar mu kenan na Hausa. Na uku babban abin shine akwai wani abauci ana kiran shi ajiyan bauchi. Yayi deputy governor lokacin Tatare Ali gwamnan Bauchi kuma yana da mutunci. To in abin ya same mu muka identify wa'annan mazajin baba especially idan ka da kimatarka misali mu kai ka kotu akwai section na penal code da yace amma ka kai ka samu charge ka da battery sai a kira ka a cikin kotu ka biya haraji ko kuma wani dia game da mata abin da kai in yama kama ka shi auren
yana nan a wannan doka
sai mu dauki doka mu karance dokan gaba daya idan abin ya daure mana kai koro ko miji ne matsa matansa da duka ko kuma rasuwa aka yi aka kwace mata gado ko kuma yara ne sakanin su iyaye zama fitina abubuwan daidai kama na musulunci na cikin gida na yara da za iya tsawa mutun ya ji in ba su yi yara sakanin su da iyalin su da kuma iyayen su ba su namiji na matan aka kama ni lawyer Bram kai kotu ba sai mu je mu samu baba muka ce wannan doka ta ce idan muka yi kaza za mu samu kaza amma muna so ya sa mana baki ba mu so mu bata sakani ita matan za ta zo da zafi ko mijin zai zo da zafi a je a bata wannan abin kotun kawai ta tara ba kuma abin mu na lawyoyi wani lokacin ba ko wani lokaci amma wani lokacin muka ja maganan nan kotu ana ta ja inda muke samun kudi kenan gobe adjournment to ka kawo kudi kaza an yi kudi kaza muka ci a kudi fa akwai iyakarsa sai mu samu ba mu mishi bayani baba da kalma guda daya ya gaba maganan ke kotu da zamu shekara muna tafiya kuma a gyara sakani a cigaba da zaman lafiya mun taba kawo miki case wani ya duka matan sai mai arziki ne had the evidence namu muka ci da dauki hoton aka printa hoton ka mun muka sa jarida muka je muka sa baba muka sa envelope muka sa baba baba ya kalla ce hakkin ce ba ne wannan ce aje mishi karkashin taburma kusa da shi ce ku tafi abin ku kira shi kalle mutum kalman da ya gaya mishi ce mishi sakare
waki dukan mishi
sakare kawai ya gaya mishi shi ne karshen magana bai saki dukan matansa aka koma ana zaman lafiya so nayi kamar ne su fara fada dazin nan nayi kamar shekara 6 ina gwamnatin Bauchi State a lawyer ana kira prosecutor na fara da road traffic wato idan mutum yayi accident a hanya mu je da ɗan sanda muna gudawa mu yi report daga gudun mu je mu kai kotu a gani waye mai laifi to na fara da road traffic har na zama lawyer da take ana kiran 221 case muna trying 221 wato in ka yi kisa hukuncin sa kisa ne to haka dai aka tafi muna dan case din ana tafiya da shi dai har na barboci ina da yara biyu to baban yara na ya dawo Abuja da aiki sai na biyo shi Abuja to sai aka fara case na shari'a sai na fara aikin lawyer wa kare masu matan da aka musu hukuncin jifa mun fara da Bariya a Magazu daga Magazu muka je Tsafi a Zamfara sai daga Tsafin kuma sai aka kashe mana magana gwamna ya kashe magana ya mata waya an mata jihadi a Tsafi kenan aka ce babu romu da kesu ai an gamu ma a kauyen amma da duka to sai muka bar Tsafi muka bar kesu na Bariya don ban ba a ganta ba an mata jihadi an mata aure haka suka ce mana da bakayen case na Bariya sai muka fara case na Safiya Useni a can Sokoto bayan case na Safiya sai muka yi na Amina Lawal to tsakanin na Amina da na Safiya mun yi cases kusan bakwai na matan da aka musu yankin hukuncin jifa a prisoner suke muka je muka kokari aka ba su beli yawanci aka ba su beli ba a koma da su muka gama na Safiya muka yi na Amina da Safiya suka samu karbuwa irin a yan jaridu ban san me yasa ba amma cases na wani masu jifa ya fi 40 mata da aka musu hukuncin a jefa da ai musu jifa don san aifi yara babu aure kuma sun ce haka suka yi
sun faɗa da bakin su cewa haka suka yi
ito a korofin da mutanen kotu suka ce kenan to muka gama dai wannan na Amina sai muka yi na Fatima anan lambata natan yafi zafi ma yafi na Aminan da na Safiyan to ana cikin wannan dai na samu dai mutane suka yi ta nunawa akan cewa ni din nan dai an biya ni ne in zo in kadar da shari'a mutanen kasan waje sun biya ni in tabbatar akan cewa ba a shari'a Najeriya ba kuma ban na san shari'a to daga baya dai sai na zo na ce to kar maganin ya zama ni ce center bari in dan kawo mutane cikin taimakawa su muka muna kawo mazaje yawanci mata yan basa so saboda wato za kula maka kajin kaza ne dan daga an fara ce maka kai wato baka san shari'a kai kai haddi ana so a dauko magana mai nauyi to daga bayan sai na samu makaranta to daga makaranta nake zuwa yi case na Amina din
a ina
a America a Washington DC na samu makaranta ana kira makarantan American University Washington College of Law na karanta na je na master na dawo muka ci gaba da cases
kuna cikin wannan shari'ar
ana cikin wannan shari'a aka gama
to jama'a masu sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar amana da babbar bakuwar ta Professor Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka a cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako zamu fara ne da jaridar Washington Post inda aka rubuta labari mai taken batun soke tsarin inshorar marasa gata da ake kira Obamacare ya sake kunno kai batun tsarin kula da lafiya ya sake kunno kai a siyasar Amurka yayin da gwamnatin Trump ta sake tado da batun soke tsarin inshorar marasa galihu da ake kira Obamacare ɗan jam'iyyar Democrat kuma suna kokarin karawa dokar da aka kafa a shekarar 2010 karfi a ranar litinin din da ta gabata ma'aikatar shari'a ta goyi bayan wani hukunci da kotun tarayya ta yanke cewa gwamnatin Trump ta ce ya kamata a yi watsi da waɗansu bangarorin tsarin amma ba a soke baki ɗaya ba wannan ya janyo martani mai tsauri daga ƴan jam'iyyar Democrat a majalisa shugaban rinjaye a majalisar dattijai Chuck Schumer ya bayyana cewa idan lallai haka batun yake Allah ya taimaki Amurkawa masu matsakaicin karfin aljihu sabili da Donald Trump yana so ya kara farashin magani ya janye kariya da ake ba waɗanda suke fama da waɗansu larurai ya hana miliyoyin mutane samun kula da lafiyarsu yanzu kuma bari mu koma jaridar Express ta Washington Post inda ta rubuta labarin shafin abota na Facebook ya daina wakiltar turawa masu kyamar bakar fata shafin abota na Facebook ya sanar da cewa ya hana goyen baya da kuma wakiltar turawa masu kyamar bakar fata a shafukansa da kuma na Instagram wanda ya mallaka kamfanin ya sanar cewa a ranar Laraban da ta gabata a shafinsa na yanar gizo a bayyane yake cewa waɗannan ra'ayoyi suna da nasaba sosai da ungiyoyin kiyayya kuma ba su da wani wuri a shafukanmu sanarwar ta Facebook ta ce kamfanin ya dade yana hana maganganun tsana da ba'a da kuma nuna kabilanci ko bambancin addini Koda yake kamfanin na Facebook yana bawa turawa masu ra'ayin kishin ƙasa da wariya izinin bayyana ra'ayoyinsu domin sun bambanta da masu ra'ayin wariyar launin fata. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
a gaida Zara, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ban mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio America. Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To ina kira ga zaɓaɓɓun shugabanni da aka zaɓa a 2019 nan, 2019 nan daga kan shugaban ƙasa zuwa ƙasa. Abin da ya kamata su mai da hankali shine a nema wa matasa aikin yi. Domin rashin aikin yi yake haddasa dukkanin wasu miyagun ayyuka da suke ainihin faruwa a cikin ƙasa ta Najeriya. Kamar fahimta da makami ɗan fasaha sai shiga ƙungiyar asiri da ƙungiyar ainihin masu tada ƙayar baya da satar mutane domin neman kuɗin fansa. To wannan duk shine yake jawo wannan.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murar Amurka. Ni ne mai sauraron ku Isiyaku Garba Bala daga karamin hukumar Nicika jihar Adamawa Najeriya. Muna kira mu mutanen Nicika ga gwamnatin tarayya da kuma rundunar sojojin Najeriya akan da su zo su tallafa mana a yankin game da maganin tsaro da muke fama da shi. Har ga Allah, mu ne garkuwar mutanen Nicika, mu ne garkuwar mutanen Mubi. Idan babu mutane a Nicika, mutanen Mubi ya fi raga su. Idan babu mutane a Mubi, mutanen Yola ya fi raga su. Don haka mu kuma garkuwar mu mutanen Kofa, Isge da sauransu. To yanzu mutanen Kofa, mutanen Shuwaren, mutanen Gintin da suke bangaren Borno kusa da Sambisa nan gaba ɗaya sun watsi sun bar garuruwan su.
Assalamu alaikum. Mai magana Baba Iyeri shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Ya Allah biyo ya kuma kasa ko na ga al'ummar jihar Bauchi wajen jajircewa da suka yi abin da suka zaba aka tabbatar musu da shi. To ina roƙon mai girma sabon gwamnan jihar Bauchi ka duba al'ummar jihar Bauchi da suka jajirce saboda suka ce sai kai saboda suna ganin za ka musu ƙwazo kuma ka musu ƙoƙari ka kawo musu kuma al'amuran gwamnati kusa da su. To ina roƙon mai girma gwamnan jihar Bauchi don Allah da Annabi inda wancan gwamnati ke cike mana hakiman nan to kamar da hakiman nan da gundumomi saboda su ne za su matso kusa da gwamnati.
To a wannan zangon ne kuma muka zo ga labarai a takaice.
Yayin da jami'ai a Amurka suka bayyana cewa rahoton da kwamitin Robert Mueller da ya gudanar da bincike kan kaza London ɗin Rasha da ta yi a zaben 2016 ya haura sama da shafi 300, 'yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman Attorney General William Barr ya fitar da cikakken rahoton baki ɗayansa. Gwamnatin Venezuela ƙarƙashin shugabancin Nicolas Maduro ta haramtawa madugun 'yan adawar ƙasar Juan Guaido rike wani mukami na tsawon shekaru 15, matakin da ake ganin zai ƙara rura wutar rikicin siyasar ƙasar da ke yankin nahiyar kudancin Amurka. Amma bayan fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar, Guaido ya ce, "Za mu ci gaba da fitowa kan tituna domin yin zanga-zangar nuna adawa da Maduro da ya ƙi sauka daga mulki." Wani babban jami'in diplomasiyya Amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga China da ta dakatar da musgunawar da take wa wasu mabiya addini.
To masu haro da aka makawa ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar zai caji za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin nan ga sakon ta'aziyya ga iyalan Caleb Wange da mujami'ar Equa Good News da ke Bauchi bisa rasuwar baba Caleb Wange wanda ya rasu a ranar Laraba. Da fatan Allah ya kara haƙuri. Yanzu amma da shi Muhammad Hafiz Baban Lady ta ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abode hada shirin baki ɗansa sai injiniyanmu Jimmy Cook. Muhammad Dalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.